أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau kwanan wata 16 ga watan 11 shekara ta 1437 hijira annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina, wanda shine ya dace da 19 ga watan 8 shekara ta 2000. Kaza kai mishaka wanda ya dace da 19 ga watan 8 shekara ta 2016 a lissafin Turawa. Muna darasi na 1 a cikin wannan littafi mai albarka, littafin wato Al-Fusul fi Siratir Rasul na Imam Ibn Kathir. Wannan shine darasin farko da zamu fara yi a yau a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan, bayan mun sauke littafin Ash-Shama'il Muhammadiyya na Imam Tirmidhi da yake da alaka da wato dabi'u da halaye da sifar halittan Annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam. Shi kuma wannan littafi Al-Fusul fi Siratir Rasul yana da alaka ne shi ma dai da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam kai tsaye, abin da ya shafi tarihin rayuwarsa, sunansa, ya kukukan da ya yi, da duk abin da yake da alaka da shi gaba daya. So littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske ga dukkan mutumin da yake da wato san annabi, yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yake so ya rayuwa irin ta annabi din alaihi salatu wassalam. Shi ma dai wannan littafin ba wani yawa ne can da shi ba. Muna fatan ba za mu dauki lokaci mai tsawo wajen karanta shi, kuma da yake sira ne, tarihi ne, ba ya da bukatar wani abu na wahala sosai. Mai littafin shine Imam Ibn Kathir. Ya kamata mu san waye mai littafin. Shine Ibn Kathir sahibu tafsir, ma'abucin littafin nan shahararre na tafsiri, wato tafsirul Qur'an al-Azim na Imam Ibn Kathir, Allah ya masa rahama. Sunansa Ismail Ibn Umar. Asalin Ibn Kathir sunansa Ismail, babansa Umar, dan gidan Kathir din kakansa ne. To amma sai aka tsallake ba a cewa Ibn Umar, sai ake cewa Ibn Kathir, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa Muhammadu Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib. To amma wani lokacin sai ake ce shi Ibn Abdul Muttalib, shi ma yakan faɗa anan nabiyyu la kadhib ana Ibn Abdul Muttalib, ni ne annabi ba ƙarya ba, kuma ni ne dan gidan Abdul Muttalib. So ya halatta mutum a rinka kiransa da sunan kakansa, shine fa'idar. Kaga yanzu ya fi shahara da Ibn Kathir, kai ka dauka Kathir din ne baban shi, babansa Umar, kakansa ne Kathir Ibn Daw Ibn Dar Al-Hafiz Imaduddin Abu al-Fida, Allah ya masa rahama. An haifi Imam Ibn Kathir a wani gari ko wani ƙauye da ake ce da shi Majdal Qarya, a wato yana cikin ƙauyukan Basra ta can Iraki kenan, Iraki su Kufa din nan kenan. Ibn Kathir asalinsa mutumin Iraq ne, wani ƙauye a cikin Iraq. Sanin wannan yana da zai taimaka mana don mu gane irin waɗannan garuruka ko ƙasashe da yawanci Yahudawa suka sa su a gaba suke yaƙarsu. Za ku ga akwai manya-manyan malamai na musulunci a cikinsu da yawa. Shekara ta 701 a wata riwayar shekara ta 700 bayan hijira annabi aka haife shi wasu kuma suka ce 701 daga nan ya tafi garin Dimashq dan neman karatu daman haka suke ba sa zama galiban zaka rinka ji daga can sai can daga nan sai nan ibn kasir jagora ne qudwatul ulama wal huffaz ne jagora ne kuma abun koyi a cikin malamai da kuma hafizai hadda dai in an zo magana to in an zo kansu sai dai ayi fatiha kuma Allah ya bashi sanin ma'anoni na dukkan abubuwa musamman na alqur'ani mai girma lafazi in an fadi shi to Allah ya bashi basirar da yake iya warware shi ya bayanin ga abin da lafazin yake nufi daga cikin manyan malaman sa akwai Burhanuddin Al-Fazari da Kamaluddin Ibn Qadh Shuhba Burhanuddin Al-Fazari da kuma Kamaluddin wadannan suna cikin manyan malaman sa ya hada sarakuta da Al-Hafiz Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi auratayya da sarakuta ta hada su sannan kuma ya lazimci shi ya zauna da shi kuma yayi karatu a wajen sa Imam Al-Mizzi cikin manyan malaman hadisi sannan Ibn Kathir ya tsaya tsayin da ka kware da gaskiya ya fuskanci neman ilimi na hadisi har sai da shahara ya zama ɗaya ne daga cikin manyan malamai da ake buga misali da su a duniyar hadisi gashi an fi sanin sa da tafsiri amma in an zo magana hadisi aka zo Ibn Kathir kuma dole a saurara masa abun mamaki ya samu karatu da yawa daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah dai da ake ji ana faɗa so akhadha al-kathir anhu ya karbi karatu da yawa daga gare shi ya karanta usul ya karanta littattafai ya karanta ilmomi masu tarin yawa ya yi haddal mutun haddar littattafai matani da yawa dan yana daga cikin hanyar da dalibi zai samu makanuwa Allah ya taimake shi ya rinka yin hadda wannan harka karatun ba ta yiwuwa sai mutun ya matsanta kansa wajen hadda sannan Ibn Kathir ya mai da hankali wajen sanin isnadi na hadisai da illoli da sanin sunan mazajen da suke ruwaito hadisi da tarihi har sai da ya zamanto yayi fushi a wannan babin dama an zo magana tarihi kam to ka je ka duba littafin sai al-bidaya wa an-nihaya babban littafi malam mujalladi mai yawa wanda tarihi ne da bayani wallahi zaka ce wato kai wa Allah ya yi shi ne ma dan ya zo ya bada tarihi Allah ya bashi ilimi kwarai da gaske yana da littafai da yawa wanda ba za mu iya faɗan su gabaki ɗaya ba amma ne daga cikin su akwai tafsirul qur'anil azim tafsirin ibnu kasir da ake faɗa wanda duk duniyan nan duk malamin tafsiri don Allah ya sa da indai ya cika malamin tafsiri to ya kafa hujja da littafin al-imam ibnu kasir littafin tafsiri al-bidaya wa an-nihaya littafin sa ne al-ahkam ala abwab at-tanbih wannan tun yana yaro karami ya rubuta shi al-ahkam ala abwab at-tanbih akwai siratun saghira wannan dan littafin kenan wannan yace sira ce saghira dan karamin littafi na tarihin annabi shine yanzu zamu karanta da sauran littafai ya rasu ranar alhamis 26 ga watan sha'ban shekara ta 774 gaba ɗaya a duniya ibnu kasir shekarunsa 73 a duniya gaba ɗaya yayi wannan abubuwan da yi an binne shi kusa da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a kabari kabarin sa yana dab da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar yadda yazo a cikin tabaqatul mufassirin na Hafiz Shamsuddin Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad Ad-Dawudi Allah ya masa rahama to ga abin da yace a cikin littafin shi ibn kasir dan abin da ya fara muqaddima yace bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أقدار الشرك وصفا وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم العشر واللقاء ورضي الله على أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى أما بعد وانا شين مقدمة تفرقو دي والتافة انا فاتا انقورنكو وديات سبتك الله سيرادة امين شن الله سبتك باوان سديزة بيشي شين محمد صلى الله عليه وسلم شيثا كتير شي مصطفى nance Mustafa asali ana nufin sunan annabi ne duk wanda kaje an ce mai Mustafa Hausawa suka ce Mustafa to ana nufin Mustafa ko a ce Mustafa duk sunan annabi ne da Mustafa da Mustafa duk sunan annabi ne Mustafa daga al-istifa'u ne al-istifa al-ikhtiyar zaba ma'ana mutun ne zababbe da Allah ya zabe shi sallallahu alaihi wa sallama godiya mai tarin yawa mai albarka a cikin ta muna gode masa kamar yadda ubangijin mu yake so kuma ya yarda yace ina shaidawa baban mutuwa da cancanta sai Allah shi kadai tauhidi kenan haka malaman sunna suke in sun fara magana sai sun yi magana akan tauhidi dan su kore shirka wahdahu la sharika lahu ba shi da abokin tarayya tilo ne Allah shi kadai yake bai da aboki bai da kani bai da abokin shawara bai magana da kowa wai ya zauna tattauna da wani dan saboda zai wani hukunci yana neman izini ko shawara ko kar yayi ya zo ya dana sani baya yi wahdahu shi kadai yake rayuwa la ilaha illallah nu'minu bika ya rab mun yi imani da kai ya ubangiji ka yadda da wannan fa dan da wannan ne zaka shiga aljanna idan ka ji a ranka ubangiji yana da wani mai agaza masa ko mai taimaka masa to kana da matsala tauhidin ka bai cika ba kuma kai da shi kadan nan shi ke sarrafa duniya yusarrifuha kaifa yasha yana jujjuya ta yanda ya ga dama kuma ba wanda ya isa ce masa dan me la yusalu amma yafalu wa hum yusalun ba a tambayan sa akan abin da ya aikata su dai mutane su ne ake tambayan su dan me yasa suka yi kaza yace ina shaidawa shaidawar da wanda yayi ikhlasi a zuciya ana ina so ya ga muku dan Allah yake kokarin fadan wannan magana kuma irin shaidar wanda dukkan kazanta ta shirka ta kau daga gare shi irin shaidawar da bawa ya tabbatar da bautarsa ga Ubangiji irin shaidawar wanda ya nemi tsari daga sharrin shaidan da san zuciya sharrin shaitani wa hawa irin shaidawar wanda ya yi riko da igiyar Allah da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amintaccen manzo Muhammadu khairul wara wanda shine mafi alheri a cikin alwara in an ce alwara ana nufin halitta gaba daya ba wani wanda yafi shi ba ayi wannan ba ka Ahmad lam yunsha wala huwa yunsha'u ba ayi wani mutum irin Ahmad ba shine Muhammad kuma ba za a tabbai ba sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata gare shi dawama har zuwa ranar al-hashr wal liqa ranar tashin mutane da kuma haduwa akwai wannan ranar kai tunanin ta ka yadda da ita kuma wallahi tana hanya يوم الحشر واللقاء. الحشر يوم يحشر الناس رانا دلات لاشي متاني دقينا من الأجداث إلى ربهم ينسلون ذات شيس دقى قبري وانن قبرين دقى دوكا متاني كي كيسو أكابدا وانن رامن دقى تونا وكي بنا متاني كنا سنسو كنا قونسو أماكو كيسو كبني إسو سنة زمن جراني أكو يوم الحشر أكو يوم البعث والنشور duk wanda ya kwanta wannan wuri zai tashi al-liqa daga liqa'u ne akwai ranar da zan zamu hadu al-awwalina wal-akhirina da na farkon mu da na ƙarshe tun daga annabi adam shine lamba daya har zuwa ƙarshen halitta akwai wannan rana tana zuwa kamar yadda ka san yanzu ba muna zaune ba ba an jima magariba za ta yi anan ba haka ne ko zamu zo mu magariba anjima ma zamu zo mu ila asar da azan insha Allah da yaddar ubangiji haka wata ranar kiyama za ta zo zamu hadu ka yadda dan kai aiki mai kyau wani ya mutu jiya ka binne shi shekaran jiya kun kai wani bare kun binne wani shekara uku kun binne wata kana zaune da babanka kana san sai ya mutu kana zaune da tsohuwarka kana son ta mutu kana zaune da matarka kana son ta mutu kana zaune da makocin kana son sa ya mutu kana zaune da wani ya mutu ya mutu ya mutu su duk Allah baya son su ne suke ta mutuwa su ba sa son duniyar ne yanda kake son ta su ma haka suke so amma haka ba siriya ba Allah ya dauke su to wallahi haka kai ma za a zo a tukuikuyar ka wata rana ba ki mutsi sai dai ka ji tukwane a kanka ka ganka a kabari ka sha zama shekaru aru aru watakila ka shekaru dubu a wannan ramin wallahi la ilaha illallah wani yafi dubu nawa yana cikin ramin nan kuma ba wani abu yayi wa Allah da yayi Allah ya aje shi a wannan ba haka Allah ya ga dama to kai ma baka san dadewar da zaka yi ba dan waye sanar da kiyama za ta tashi ita duniya daman matsalarta ka zo ta idan ka zo to ka tabbatar ma ka tafi to za a hadu da wanda ya yarda da wanda bai yarda ba da za a hadu da babba da yaro da za a hadu Allah ya yarda da sahabban annabi da matan annabi sallallahu alaihi wasallam da zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam duka ulil basairi wan nuha ma'abuta basira da hankali to wannan ita ce muqaddima ta Ibn Kathir wanda take cike da aqida da kuma manufar ahlus sunna yayi wa annabi yabo yayi wa Allah yabo ya faɗi manufar sa ya yabi sahabban annabi ba yanda za a yi ahlus sunna yayi salati yayi yabo bai faɗi sahabban annabi ba ya sai amma wanda ba sa son sahabbai sai su zage su amma ba فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها وقد أجبت وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له وعليه وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وهي مشتملة على ذكر نسب الرسول ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وسيرته وأعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا مما يمس حاجة ذوي الأرض إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى تشيكم أنا يا فادي ميزي أشكل لتاكم أتقيت أولا أمبر غرب يشي بيكو بكوري أبنيم مونا بيداتي با بزيكو بقى أما أبو تا إليمي wanda duk yake da sha'awan ilimi yake da alaka da ilimi na addini yayi wasarere da sakaci da sanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin musulunci bai kamata ba duk abin da zaku yi na addini ya kamata kuna tuntuban ya annabi ya rayu ko yadda yaran ku a makarantun ku ku sa su san annabi idan ba ku sa yaran ku aka koya musu waye annabi ba tun suna yara kanana ba wallahi za su wayi gari a zo a zage shi ba su damu ba saboda ba a gaya musu darajar sa ba yara ne sai abin da aka gina su akai so yana da muhimmanci kwarai kuma aqida ne lalle ku koya ƴaƴanku san waye annabi kamar yanda kuka koya musu suka san muhimmancin ubansu da kanin ubansu suka san muhimmancin dangin su da ƴan uwan iyayensu to ku koya musu su girmama annabi ku kai su makarantun da za a sanar da su waye annabi in ku ba za ku iya karantar da su ba amma in ba ku yi haka ba za a cika musu kwakwalwarsu da boko su tashi da boko ba su ganin girman komai sai boko su zama ƴan boko su wayi gari suna fada da addini saboda boko ka nuna musu tun suna tashi kun kai su nazari tun yaro bai iya magana ba an kai shi ana biya mai kuɗi mai tsada nazari saboda ya iya boko amma a makarantar nazarin ba a koya mai waye annabi amma kuma ana koya masa addu'ar kiristanci Yesu almasihu Isa dan Allah ne da kudinku ke zuwa ku bayar ya gama ya shiga primary boko ya shiga secondary junior boko senior boko a neman masa admission ya shiga jami'a boko ya gama jami'an nan a nema masa ya service ya dawo ya kama aikin boko ya je master degree boko ya PhD boko gaba ɗaya kun ƙara musu da rayuwarsu akan boko kuma akan wannan lomar da ake nema a ci wanda mai faskare ma yana ci wai hakuri a faɗi gaskiya wai hakuri wannan ita ce gaskiyar magana turawa sun gama da mu yau mun wayi gari wanda bai yi boko ba a cikin mu gani ake kama kafiri ne kuma shine ilimin da ake gani yafi komai muhimmanci amma islamiyya makarantar addini yaro ya ji ce qur'ani ya san tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san annabin sa ya samu abin da zai kwanta a kabari a'a wannan bashi da muhimmanci a wajen mu ba mu damu da shi ba jiya wani bawan Allah yake bani labari yana ke in ga muku sani yace wata makaranta ne yaje yake karantarwa wasu ne suka yi makaranta private school suna kashe mata kuɗi sosai aslama makarantar ba ta iya rike kanta su saboda tsabar dai a cusa yaran boko sai aka yi dabara aka nemo malaman addini kuma ɗaliban ilimi sosai aka buɗe ɓangaren islamic studies shi ma don mutane su kawo ƴaƴansu amma ba manufar a koyar da su addinin ba ne sai yaran sun gama gajiya sai a zo a yi musu islamic studies ɗin islamic studies ɗin kuma an sa wani ba yahudi musulmi ne a rigar yahudawa yana dan yana sa ido da ya ga ana koya wa yaran wani abu na kishin addini sai su ce a'a a kyale su amma nan an gaya wa iyaye akwai islami dan saboda su kawo yayansu a karbi kudin su yace sai gashi an dauke wata malama kafira yace iya tsiraici shigan da take iya tsiraici balagaggiya ta zo ta tsaya a gaban yara tana karantar da su karara take koya musu cewa Isa fa dan Allah ne kuma ta sa su haddace kuma ta ba su assignment take ba su aiki akai shi kuma malamin islamiyya malamin tauhidi yana zuwa yana cewa Allah ɗaya ne Allah bai da alam yalid wa lam yulad wallahi abu mamaki malam ni na san shugaban makarantar ni din nan yayi ta kira na ma in sama masa malamai na addini yace ina so in samu gogaggu da za su zo makaranta akwai kudi a makarantar wallahi malamin ya same shi yake masa magana yace da shi ranka ya dade a makarantar nan an dauke mu moyi wa yara tarbiyar addini amma wannan malama fa tana zuwa tana koya yara har sun rike in koya musu karatu su zo su ce to kai malam ka ce Allah ɗaya ne kuma wance ta ce Isa dan Allah ne kuma Maryam Allah ne, Allah ma Allah ne, Isa ma Allah ne, Trinity. Wallahi yace ni da shi gaba da gaba dalibin mu ne anan anan ya tashi anan ya haddace Qur'ani a hannun mu nan ya abun nan waiwa da sauran su yake karantarwa a can sai yace masa malam ka je kai abin da zaka yi ka kyaleta yace ai ba wani abu bane yace it's nothing ko matsalar ku zafin addini ku ta zafi zafi me dan tace Isa dan Allah ne me dan yara sun ce Isa me ya abuna yace kaje ka koya musu abin da koya musu wallahi to sharrin dan boko da bai da addini kenan sharrin dan boko da bashi da addini shi tsiyar dan boko shi gani yake komai nasu shine daidai amma wanda yake da boko da addini to yakan ba da priority ga addini ya yadda cewa wannan tunanin na boko ana iya samun kuskure a ciki to shine waye yan dan boko ɗan uwa musulmi kada mu bari ayaniyar zamani ta kwashe mu in dai ka ci ka sha ne fa za ka ci ka sha amma kar ka yadda neman ci da sha ya raba ka da aqidarka da addininka wannan abu yana da ciwo kwarai da gaske muna cutar da ƴaƴanmu wallahi ba mu sa musu aqida mun gina su akan wani abu daban wa cewa muka yi kar ayi boko ba aje ayi nima da nake maganan nan nayi bokon kuma dan bokon ne nima eh wai gaskiya ne Allah ne ya kubutar da ni ban tafi layi ɗaya gaba ɗaya ba ai kwarai da gaske ai kar wani ya ce ban sani bane wallahi tun da na tashi karatu na boko nake boko 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 har na shiga jami'a nace bari in dan abin nan in dan raba kafa kwarai da gaske kawai wani ya ce ban iya boko ba ni ma nayi boko nan ina kansa kuma har yanzu ban daina ba amma dai ba yanda za a yi mu turawa su zo su ga mana wani abu su tashe mu daga kan manufar mu ta addini mu zo muna bauta musu da zai yi ba so ku gaya wa ƴaƴanku ku koya musu san annabi daga nan ake sanin martaba da darajar manzo Allah shine in an zage shi za su ji zafi yace a cikin wannan littafi yana tattare da ulum jamma wa fawaid muhimma ilimi mai yawan gaske da kuma fa'idoji masu tarin yawa wani malami bai isa ya wadatu da barin ilimin da ke cikin littafin nan ba kuma ba za a taɓa yi wa mutum uzuri dan ya tsaraita ba shi da wannan ilimin ba duk wanda ba yi da masaniya akan manzon Allah wallahi ba uzurin da za a yi masa bai san annabi ba ba uzurin da za a yi masa bai san annabi ba sanin annabi da darajar annabi shine zai sa a kare manufar annabi a cikin al'umma idan ba ku koya wa al'umma suka san darajar manzon Allah ba to ba za su kare interest din annabi a cikin al'ummar ba yasa da an zo an samu wata hayaniya yoo sai ga mutum ya bi hayaniyar shi baya tunanin ga abinda annabi yake so a yi ba shi bane a gaba a kyale mutane a kyale mutane a rabu da mutane dan me mu fa nan ba kasar addini bane mu ba za a zo a ce mana za a yi mana ra'ayin addini ba kowa a kyale shi wani ma cewa wai an ce ai sallah ai sallah ya ana cewa yara su sallah ce a me za ka takura musu yace addini ra'ayi ne ya mutum ya ga zai sallah yayi mutum in ya ga dama yayi azhar in ya ga dama la'asar ya ki in ya ga dama asuba yayi in ya ga yana da nishadi wallahi mala wani mutum musulmi ne mai addini wai addini ra'ayi ne shi aka yi fahimta ra'ayi ne kamar yanzu misali ra'ayinka ne ka saka farar riga yau in ka dama gobe ka sa baka ra'ayinka ne ke tafiya da kafan ka dama ka hawa abun hawa to shi haka yake daukin addini to me wai malamai za su wai ai ta wa'azi wai abi Allah abi annabi aje ai takar ai kaza ai kaza me za a takura shi yana ganin malamai fa suna wuce gona da iri suna fa takura wa mutane wallahi tallahi a cikin al'ummarka jama'arka musulmunka akwai masu wannan tunani ga ai muna da aiki yace ni na so an u'allika tazkiratan fi dhalika litakuna madkhalan ilay dan dan taliki in dan rubuta irin muzakkira dan abun tunatarwa haka yace dan abun da za a dan tunatar saboda ya zamanto mashiga ne ga ilimin ba wai shine iyakaci gaba ɗaya ba kuma ya zama abun buga misali kuma abun da za a nemi taimako da shi yace na dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ilayhi wa ala Allah ya'timadi ga Allah na dogara kuma gare shi na mika al'amarina na fawwala lamarina da shi kuma na jingina wastinadi wannan litafin yana tattare da ambatan wato dangantaka ko nasabar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sirarsa da kuma dukan abubuwa da yayi suka yi fice na addini ya kukukansa aurensa iyalinsa matansa makotansa iyayensa kannansa ƴan uwansa wanda suke ciki daya da duk za a yi mana bayani shafi annabi kuma da yin bayani akan kwanaki na musulunci rayuwar da aka yi ta yi bayan annabi wa zikru ayyamil islami ba'dahu ila yawmina hadha har zuwa yau ma'ana har zuwa ranar da yake rubutun kaga ai yayi kokari kaga ai bayan nan a wancan lokacin amma karatu da bincike kuma yayi kokari haka ita kawowa ita kawowa shi yasa don da yake so ya more wa tarihin ya nemi littafin na al-bidaya wa nihaya ta ibnu kasir din yace irin abinda wato masu hankali da tunani suke da tsananin bukatar sa kuma nayi shi a takaice bai da yawa dan karamin littafi ne amma akwai karatu a ciki wala idan ka karanta sai ka zubar da hawaye zaka ga akwai abubuwa masu muhimmanci da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka jahilta yace nayi shi a takaice insha Allah to yanzu wannan mukaddima da yake kenan jama'a musulmi dan uwana menene hikimar karanta ita sira me manufar karanta sira yanzu ne muna karatun sira ne idan an ce sira ana nufin tarihin wani mutum guda to yanzu sirar ta waye muke ta annabi abubakar yana da sirarsa umar yana da sirarsa usman yana da sirarsa ali yana da sirarsa malik yana da sirarsa waye yana da sirarsa ɗaiɗaikun mutane kowa yana da irin sirarsa rayuwarsa gaba ɗaya to yau za mu karanta tarihin annabi ne gaba ɗaya tun daga turo shi tun daga haihuwa har zuwa ranar ƙarshe a rayuwar imam ibn kasir rahimahullah dalilin da yasa na tsawaita magana akan sira-sira din a karantar da yara mu karantar da kanmu shine abubuwa kamar haka mai karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai iya dabbaka musulunci a aikace da jin dadi da dandanan musuluncin dan zai san abinda ayoyin alqur'ani suke kunshe da shi da hadisan manzon Allah din da ake magana sallallahu alaihi wasallam suke kunshe da shi kuma zai fahimci bangarori na rayuwa kala-kala abu na biyu ta dalilin karanta sira ne mutum zai koyi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma zai san hali na annabi babban burin musulmi ya san halin annabi da dabi'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wurare da dama kuma ya koyi da shi har ya samu abin da zai tanadi a kwanciyar kabarin sa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira abu na uku koyi da manzon Allah da bin sa din dalili ne na cewa lalle bawa yana son Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim san annabi san alama ne na san Allah to ya zaka ki so abu baka san shi ba ko me yasa mutum zai so abin da bai san shi ba dole sai an masa bayanin sai san kimarsa da darajar sai sannan ya so shi so idan muna so mu so annabi to mu karanta annabin mu karanta shi mu fahimce shi yau a garin nan a kafafan yada labaranmu don ku gane yahudanci da ke tattare da mu filaye ake da shi a kafafan yada labaran nan na zauna kawai ana tarihin fm ana tarihin yan India wannan mawaka makida maraya sai abawa da ya abada airtime wasu su zauna su ci wata kawai sai ta bugo da Allah na so amin tarihin Amita Bachchan Dramendra da Allah wane wane a shekara ta nawa aka yi masa kaza yaushe fara fim yaushe gama ba ai to me yasa ba sa bude irin wannan suna ba da airtime ana bugo ana tambayan tarihin annabi yaushe aka haife shi yaushe rayu yakin kaza yaushe yi shi kuma me abin da zamu karu da shi a cikin da'awar sa ta kaza da kaza da kaza me yasa ba ai saboda yahudanci haka ake wa yan ball akwai airtime haka dauka wani mai kudi ne fa yake zuwa yake sayan wannan airtime din ya bayar a'a kafafan yada labaran gidajen radio kyauta suke bayarwa wai wannan nishadi ne a jawo mutane to duk musulmin da suke sallah nan masoya annabi su yanzu ba su da matsayin da za a zo a bude wani kafan yada labarai irin wannan ana bada yara suna kira waya da ƴan mata da waye abu na uku akwai tashar da ake budewa akwai airtime da ake bayarwa a garin nan ƴan mata ne kullun da samari suke kira kowa ta kira ta yi magana soyayya wa masoyinta aga an ai kunni na a mota ina tafiya na je wata tabugo tana ana magana to wa za a yi miki magana tace kai shi da yake burabta ce tace da kai nake shi ita shi take so shi take gaisarwa ya mata ta burge shi sai dariya suka tafa da shi da abokin yinsa suna nan wato shirye-shirye da ake na batar da mutane bila adadi ban ta muka magana akan ga makarantu da muke da su ana ta buɗe muna ɗiban yayanmu kullum suna zanzaro muna kai suna zuwa a ciki ba inda za su je wallahi a koya musu waiwai waye annabi ko meye abin nan annabi kuma kuɗinmu muke biya ku yadda da ni idan kun koya wa ƴaƴanku sun san waye annabi za su annabi idan baku koya musu suka san waye annabi ba wallahi za a waye gari a zo ana kace-kace da annabi suna gani kwanan nan naje wa'azi can Niger Delta wannan tsibirin ƴan musulmin da suke wurin muna tattaunawa ba da shawara wa malaman haka sai wani yake ga mai ya ce ai malam ana kokarin da'awa a nan gurin amma akwai Hausawan mu da ba su da manufa su zo su yi ta haifin ƴaƴansu a nan gurin gaba ɗaya su ɗebi ɗabi'un arna ya ce a nan islamiyyar nan tamu akwai yaron da ya zo yake tambaya sa ya ce malam ƙur'ani wanne ne old testament ɗinsa da new testament ɗinsa wallahi ya ce wanne ne old testament ya ce bible akwai old testament akwai new testament sun sani a makaranta an koya musu ana ya ce to shi qur'ani kullun abu guda ɗaya ne ba old testament new testament ya ce ubansa da shi muke sallah anan ka san me yasa yayi wannan tambayan kakka ji haushinsa abinda aka koya masa ya tashi a kansa ya ginu a kai shi ke so comparison tsakanin abin da ya sani da wanda kuma yake ake kokarin nuna masa to ba mamaki uban ma ya tambaya wallahi abu na hudu mai karanta sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai san mu'jizojin annabi da dalilai da suke nuna annabi ne wanda zai kara masa karfin imani abu na biyar sanin abin da sirran manzon Allah take dauke da shi akwai mawaqif imaniya aqadiyya abubuwan da za su dasa maka imanin ka ya zauna daram daƙam su tsayar maka da aqidar ka ba za ta yi shakin ba za ta yi raurawa ba kuma ya nuna ma ga irin yadda annabi ya rayu da shi da sahabbansa abu na shida a cikin sirar annabi akwai wa'azzuka masu tarin yawa da abun lura da hikimomi wanda dan adam zai iya wa'azutuwa kuma ya samu cikar hankali da tunani kuma ya san me ransa yake zanta masa akan ubangijinsa da annabinsa abu na bakwai a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai darussa masu tarin yawa da zai nuna maka simfi simfi dabi'a dabi'a na mutane kuma da yaya zaka rayu da nau'i na mutane dan za a nuna maka an zo an yi wa annabi kaza ya je wurin wasu kaza ga abin da ya tarar dabi'ar su duk za a nuna ma abu na takwas sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce babban abun buga misali a rayuwar dan adam ga musulmi dai wanda ya yadda zai bi annabi din abu na tara a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum zai samu abin da zai taimaka masa na fahimtar Allah ka fahimci Allah idan ka fahimci babanka za ku zauna lafiya da shi tsohuwarka a gida idan ka fahimci ta sai ku zauna lafiya abokin zaman kan ka fahimce shi za ku zauna lafiya da shi amma duk wanda baka fahimce shi ba ba ku zauna lafiya da shi ba haka kuma idan baka fahimci Allah ba kana da matsala da Ubangiji to kai kokari ka san Allah ta yaya zaka karanta sirar annabi zaka san Allah abu na goma mai karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai karu da al-ma'arif as-sahiha jamma abubuwa na ilimi ingantattu masu tarin yawa da ya shafi musulunci gabaki daya da aqida da shari'a da dabi'a zai karu da sanin tafsiri da hadisi da siyasa da tarbiya da zamantakewa abu na 11 mai karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fahimci yaya da'awar musulunci take daukaka take ci gaba tun zamanin annabi har zuwa yau me matsalolin da'awa me matsalolin da manzon Allah ya gamu da su to mu kuma yanzu me muke fama da su irin wahalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha da kuma yadda Allah ya warware masa duk zaka fahimta a sirar abu na 12 ta dalilin sira ne ake gane da yawa daga cikin dalilin da yasa aka saukar da ayoyin alqur'ani masu tarin yawa in kana karanta sira za ka gane me yasa aka saukar da aya kaza aya kaza abu na 13 da sira ne zaka gane an-nasikh wal mansukh hukuncin da aka shafi da wanda aka tabbatar a cikin alqur'ani abu na 14 da sira zaka san mu'jizojin annabi za mu yi magana akan mu'jiza irin abubuwan da Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ya bashi dan mutane su yi imani da shi to abu na karshe shin ita sirar annabin nan da zamu karanta me asalin ta daga ina ta bubbugo dan komai za ka karatun da ilimi ne ai me tushen sa daga ina take daga alqur'ani ne ayoyin alqur'ani cike suke da bayanin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya karanta zai fahimta abu na biyu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan alqur'ani in ka karanta tafsirai na annabi na malamai zaka ga suna ta kama abubuwa da suke da alaka da sira dan ka gane tafsirin to akwai kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kutubul hadis wanda su sune asali da suka hada maganganu da ayyuka da dabi'u da sifofi al-khalqiyya wal-khuluqiyya na manzon Allah alaihi salatu wassalam to daga nan duk za a daddako shi yasa zamu yi ta kawo hadisai a cikin wannan sirar mu kawo ayoyi wani daurin mu kawo hadisai mu fadi ingancin su duk wannan tushe ne asali ne na sirar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai littafai na dalailun nubuwa da mu'jizat akwai hadisai da malamai suka kebance da aka yi ta kawowa na alamomi da dalilai da ke nuna annabcin annabi ko wasu annabawa da mu'jizoji su ma duka an tsinto a cikin su an daddauko an samu akwai kutubul magazi da asiyar littafai da suke magana akan yaƙuƙuka da rayuwar annabi din da kuma sira-sira na wasu ma ba na manzon Allah din kadai ba sallallahu alaihi wasallama kamar yadda alqur'ani yayi bayanin haka duka waɗannan su ne in ka harhada su za su baka bayani akan manufa ta sirar annabi sallallahu alaihi wasallama su wannan shine kadan abinda zamu faɗa dangane da abinda ya shafi manzon Allah a matsayin muqaddima juma'a mai zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya sai mu fara akan siratu sallallahu alaihi wasallama ga zawato sirarsa da kuma yaƙuƙukansa fasali-fasali yake yi wa littafin fasalun fi kaza sai a kula da shi tunda galiban babu wasali a ciki a rinka zuwa da fensiri da biro don gyara wani rubutun akwai kuma akan samu dan kuskure na daba amma dai gaskiya littafin yana da daɗi matukan gaske zaka amfana sosai akan abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Indai karanta wannan littafin to wani dai ba zai ce ma baka san annabi ba sai dai in baka fahince shi ba. Na Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kasir Al-Qurashi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala littafin yana nan ana sayar da shi a kasuwa kuma bai da wani tsada. Muna ba da shawara kamar yadda aka saba wanda yake da hali ya sai guda biyu ya bawa wani abokin zaman sa, wanda yake da iko ya sai uku, wani ya sai hudu, wani ya sai goma, wani ya sai ashirin. Babu ribar da zaka ci irin ka sai wani littafi ya je ya karatu har duniya ta tashi abin da ya amfana shi kana da rabo. Kan mutum yau kansa ruwa in kana da hali kaka jira na fi sabilillah cire kudin ka ka siya wannan zai nuna maka muhimmanci. Kuma ina faɗa na maimaitawa ɗabi'ar mutane sai a zo wani ya cire kudin sai sai littafi ya bayar dan a ba mutane a zo karatu. Amma wani in ya karba ya samu abin kulliya sai je ya rataye shi a gefen gadon sa ya daina zuwa karatu. Mun raba Shama'il Muhammadiyya anan ya fi 100 nawa. Amma wani tun da ya karba ya sa aljihu yayi gaba bai sake dawowa ba. To mutum ya kokari ya siya da aljihun sa yana da kyau. Kuma kuskure ne fa ka rinka zuwa in ga yadda karatu yana da muhimmanci fa ka daina zuwa ba littafi. Ko yaya ka rike shi alƙalin ka mutu ayyanka sace ga littafin babana. Kuma wannan zai ƙara maka himma da bibiyar karatun kakka mai da gurin ba gurin wa'azi bane. Akwai wurin da za a je wa'azi kawai ake Allahu akbar Allahu akbar, nan ilimi ne ake bayarwa. So ka rinka zuwa da littafin, kar mu rinka ɗabi'ar mu zo makaranta ba littafi. Wa yanda za ka zo za ka ci abinci ba hannu. So a samu littafi a yi kokari a mallake shi kuma a rinka zuwa da shi wanda baka gane baka ja layi an gama karatu ka tambaya shine ribar mu kuma shine ilimin zai yadu. Amma kuma ya zo ya zauna kana zaune sai kai ta gingedi shin da baka da littafi. Gobe kuma za mu koma sai al-Bukhari kamar yadda muka saba insha Allah ta'ala. Normal dai karatu muna asuba mun dawo abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi ne kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya rambanta mana ya yafe mana. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.